بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 7 ga watan Dhulhajj hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 32 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shiqatu bintu muhammad alqasim allah ya saka mata da alkhairi da muke gabatarwa daga wannan majalisi mai albarka da masallacin da ke nan unguwar rajikotas a cikin garin bauchi karatunmu na satin da ya wuce mun kai zuwa karshen bayanin da malama ta kawo mana game da wato masail fil huzn wasu mas'aloli da suke da alaka da bakin ciki ko kunci ko damuwa wanda mun karanta su mun ji ta kawo mana a mas'aloli kusan guda hudu mun ji na farko cewa akaf alqur'ani babu inda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da ayi bakin ciki babu inda kuma Allah ya ce ga ladan wanda yayi bakin ciki sai dai ma a wani wajen ko a wasu wajajen yayi hani cewa kar mutun ya dinga yawan shiga damuwa kar mutun ya dinga yawan bakin ciki kamar yanda Allah yake fada wa mu'minai yana cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kar ku yi rauni kar ku yi bakin ciki kuma ku ne madaukaka in dai ku mu'minai ne matsala ta biyu mun ji cewa wanda wani abu ya same shi sai yayi bakin ciki to ba za a bashi laifi ba bai da laifi ba wani zunubin da za a rubuta masa dan yayi bakin ciki matukar bakin cikin nan bai hadu da abin da yake na sabon Allah ba misali mutumin da musiba ta same shi sai ya ji ba dadi ya shiga damuwa wannan baka cewa dan me zai shiga damuwa sai dai in ya hada wannan bakin cikin sa da sabon Allah kamar mutum yayi ihu na shiga uku na lalace yana daga cikin a waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya tsine musu musamman a cikin mata akwai as-saliqa akwai al-haliqa akwai ash-shaqa as-saliqa allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba ita ce wace in musiba ya same ta ko akai mutuwa ko wani abu ya faru sai ta daga sautin ta tana ihu wayyo Allah na shiga uku na lalace wane ya rasu wance ta rasu to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me wannan sautin Allah ya tsine mata albarka sannan akwai alhaliqa ita ce wacce take wato fusgan gashinta tana ciccire gashinta ko ta aske gashin kan saboda musiba ya same ta akwai ashaqa wacce take wato yayya ga tufafi saboda musiba ya same ta yayya ga kayan ma saboda wai hankalinta ya tashi to haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa laysa minna man labama alhududa wa shaqqa aljuyuba wa da'a bid'awal jahiliya ko da cikin mazan ma wanda duk musiba ta same shi sai dinga marin fuskansa sai dinga marin kansa wai saboda a gane cewa fa da gaskiya shiga bakin ciki ya dinga yayya ga tufafinsa ya dinga ihu da kururuwa irin na jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin baya tare da mu baya cikin mu shine malamai suka ce me ma'anan baya tare da mu baya cikin mu mu musulmai baya cikin mu mu mu'minai baya cikin mu mu ɗan aljanna sai malamai suka ce Allahu a'lam in ma kowanne ne mutum baya ciki in ya je lahira zai gani amma dai a bashi yanda annabi yace fa laysa minna baya tare da mu baya cikin ma'ana babu shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya tsare mu to kun ga kamar yadda muka kawo annabi Yaqub alaihi salam yayi bakin ciki lokacin da ɗansa Yusuf ya bata yayi bakin ciki har Allah ya gaya mana cewa wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kazib idanunsa sun yi fari sanda idanunsa suka koma farare kal saboda tsabaragin kukan bakin ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ɗansa ibrahimul mu'azzam ya rasu manzo Allah cikin addu'an da yi cikin abin da ya faɗa yana cewa innal ayna tadma wa innal qalba yahzu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun yace idanu sun zubda hawaye zukata suna cikin bakin ciki suna cikin damuwa amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda da shi sai abinda ubangijin mu ya yarda da shi amma dai duk da haka ya ibrahim muna cikin bakin cikin rabuwa da kai ba mu so rabuwa da kai ba ashe kaga kenan idan bakin cikin ko damuwar bata haɗu da wani abu na sabon Allah ba babu laifi sannan mun ji cewa na uku a shine ta iya yiwa akwai lokacin da bakin ciki ko damuwa yakan iya haɗuwa da abinda za a ba mu mutun lada sai zama an ba shi lada ne saboda wancan abin da ya haɗu da bakin ciki ba wai an ba shi ladan yayi bakin ciki ba shi bakin ciki automatic a ko ina ne a addini bai da lada kuma bai da zunubi sai dai kamar yanda muka fara a can in an hada shi da wani abu na sabon Allah sai a samu zunubi kamar yadda in an hada shi da wani abu na lada sai a samu lada kamar wanda ya zama cewa yana bakin ciki in ya ga musiba ta samu dan uwansa yana bakin ciki to yanzu za a bashi ladan kauna da soyayyarsa ga dan uwansa ba ladan yayi bakin ciki ba ladan ya nuna kauna da soyayya ga dan uwansa har a cikin zuciyarsa kamar wanda zai ga addinin musulunci yana samun cikas yana samun cima baya daga wajen wasu ko a wasu garuruwa ko a wasu kasashe ana kakkashe musulmai ana hana musulmai su yi ibada yanda ya dace ya shiga damuwa ya ji ba daɗi saboda wannan abin da yake ganin yana faruwa to wannan sai a bashi ladan damuwansa ga addinin musulunci ba ladan bakin ciki ba sannan kuma mun ji na matsala ta hudu shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma sahabinsa Abubakar Siddiq lokacin da sayyidina Abubakar suke cikin kogo da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun gudo daga makka za su hijira zuwa madina sayyidina Abubakar yake ce ma annabi kaga mutanen nan ga su akan dutsen nan law absara ahad law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana ɗayansu na sunkuyar da kansa ya kalli kansa ya kasansa ko wani abinsa ya faɗi ya zo ɗauka zai ga mu sai annabi sai yake ce masa sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya Abubakar ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma yace me kake tunani game da mutane biyun da Allah ne na ukun su shine Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana lokacin da yake ce ma abokin sa kar kai bakin ciki kar ka ji komai Allah yana tare da mu to wannan na dan mana dauraya ne akan abinda mu karanta satin da ya wuce abinda zamu tashi akai shine malama take cewa la huzna fil janna ko la hazana fil janna babu bakin ciki ko damuwa a aljanna a gidan aljanna ba bakin ciki a gidan aljanna babu damuwa kaga kenan ana so a nuna maka cewa duk abin da kaje an ce maka a aljanna babu shi a aljanna babu shi to akwai yiwuwar a duniya ma ya zama na kasa ne la huzna fil janna a aljanna kan babu bakin ciki ba bakin ciki aljannatu darun ni'imi wal karama aljanna gida ne na ni'ima da karanci fiha ma la aynur ra'at a cikin gidan aljanna akwai abin da babu wani idon da ya taba gani wala udhunun sami'at babu wani kunnen da ya taba jin labarin wannan abin wala khatara ala qalbi bashar tunanin wannan abin bai taba faduwa a cikin zuciyar wani ba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun Allah ya ce babu wata rai da ta san me Allah ya boye ya tanadar ma yan aljanna na sanyi idan da farin ciki da kwanciyar hankali a cikin aljanna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka ita aljanna gida ne na ni'ima gida ne na karamci gida ne na hutawa da jin daɗi gida ne na farin ciki babu bakin ciki a cikin aljanna babu bakin ciki a aljanna ka kwatanta ka gani idan ka ɗauko kowane ɓangare na ni'imomin gidan aljanna ka kwatanta shi da na duniya ka ɗauko abin da ya shafi kayan ciye-ciye na aljanna ka iya tunaninka ka buga lissafinka ka ga kai a lissafinka a duniya menene ya fi maka daɗi wani abu ne wanda in ka samu na ci kai kana ganin kawai an haɗa maka duniya kawai da abin da ke cikinta ka gama hararo wannan lissafin ka hararo shi idan ka kwatanta shi da gidan aljanna wallahi tallahi bai wuce abincin da ya yauki aka zubar da shi a bola ba bai wuce haka ba haka nan in abin sha ne haka nan idan mace ne ka zauna ka yi iya tunaninka tun daga wayonka har zuwa yanzu shekaru 20 30 40 ka zauna ka buga lissafinka ka gani wata mace kyakkyawa da ka taba gani a duniya wanda kana ganin a rayuwarka baka taba ganin kyakkyawar mace irin ta ba kyanta ya kai ya komo kai shekara da shekaru da ganin ta amma har yanzu kana tunota idan ka kwatanta ta da matar aljanna darajar wancan wallahi bai kai mai wanke bayan gidan aljanna ba darajar wancan ma'ana inda ce bai kai mai wanke bayan gidan aljanna ba na kwatanta mana da lissafin duniya ne ba don akwai bayan gidan aljanna ba darajar wancan bai wuce mai wanke-wanke a gidan aljanna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da matan aljanna annabi ya yi bayani yake cewa matar aljanna inda za ta leƙo duniya sai ka kasa bambance tsakanin hasken fuskanta da hasken rana wanne ne yafi sannan saboda kyanta za ta iya saka tufafi guda 70 daga ciki kana kallon na 69 kana kallon na 68 haka na 67 haka har zuwa na daya har kana kallon wannan blood circulatory system na jikinta kana kallon yadda jini yake kai komo a cikin jikinta saboda tsawara ginkinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda za ta tofa yawo kaga dai abun kazanta ne muke kallon sa inda za ta tofa yawunta a cikin ruwan teku da ruwan teku sai ya koma ruwa garariya garau ruwa mai daɗi manzo Allah kuma yace wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha
gele ko dan kwali da take sawa in an masa farashi duniya da abun da ke cikin ta ba zai iya saya ba inda la dauko dan kwalin matan aljanna ai farashin sa a sai da duniyan nan kaf da abun da ke cikin ta ba jihar Bauchi ba ba aure ba arewa ba Najeriya ba ba Afirka ba duniyan gaba daya a hado duniyar kaf da kudin wancan da kudin wancan da kudin wancan a hada su waje daya a ce bari a sayar a sayi wannan dan kwalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kudin duniya bai kai ya sayi wannan ba sannan tana da sautin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda wani a duniya zai ji sautin ta mutuwa zai kunnanka a duniya bai da karfin da zai dauki sautin ta kunnan mutum a duniya bai da karfin da zai dauki sautin ta duk wanda zai ji sautin ta mutuwa kawai zai kaga yanzu misali inda a ce misali za ta gamu da liman a hanya ta ce liman daga jin sautin kawai shikenan sai a fara batun lemon likafani shikenan labari ya kare to amma aljanna da yake Allah sai ya yi renovating halittar mutane sai an gyara halittar kowa mutum zai ji kuma ya ji daɗi kuma ba abin da zai faru Allah ya sa muna da rabuwa aljanna ina gaba kuna bina a baya don haka a Allah ta'ala ya ce duk yadda mutum zai yi tunani akan ni'imomin aljanna ba zai iya hararuwa ba ba zai iya hararuwa ba kaga yanzu idan ka kwatanta wannan misalan da na bamu akan dukkan tuno me yafi maka daɗi me kafi so a duniya gaba ɗaya kana ganin yanzu idan aka tara maka waɗannan ga abincin da kafi so ga abin shan da kafi so ga kalan suturan da kafi so ga kalan gadon da kafi so ga matan da kafi so mafi kyau a duniya an tara maka kai yanzu ina bakin ciki da shigo dayewanka a haka ga dukiya yadda kake so a wannan lokacin da kake tare da wa'annan ta ina bakin ciki zai shigo kana ganin kana murna ga murnan abinci mai kyau ga murnan abin sha mai kyau ga murnan tufafi mai kyau ga murnan masauki mai kyau ga murnan kyakkyawar mace kana ganin dis ka haɗu waje dai kai ka gama haɗa ni'imomin duniya ka gama haɗa ni'imomin duniya ta wannan an kwatanta shi da aljanna in an kwatanta shi a aljanna wannan bai wuce sadaka ne talakan aljanna ya bashi ba wannan bai wuce cewa sadakan aljanna ne sadaka ne talakan aljanna ya bashi ba daga a aljanna babu bakin ciki sannan sai take cewa ahluha la tatakaddaru khawatiruhum wala bi kalimatin yan aljanna wato ba su taba shiga cikin kunci zukatansu ba su taba yin baki ba a taba bata musu rai koda da kalma ɗaya ne wai a faɗi wata kalma da mutum zai ji ba daɗi ransa ya ɓaci a aljanna ba a haka la yasma'una fiha laghwan wala ta'fima Allah ta'ala ya ce a aljanna ba za su ji wata yasasshiyar magana ba ba za kuma su ji abin da zai bakanta musu rai ko ya ɓata musu rai ba kullun abin da mala'iku za su dinga gaya musu shine illa qilan salaman salama shine kullun aminci 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 wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubatta Allah ya ce mala'iku za su dinga shigo ma yan aljanna ta kowace kofa daga cikin kofofin aljanna suna cewa amincin Allah ya tabbata gare ku saboda hakuri da juriyan da kai madalla da wannan gidan sakamakon a ce sakamakon mutum ya gama rayuwa a duniya kuma sakamakon sa ya zama gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su laysa fiha hammun wala khauf wala huzn a gidan aljanna babu damuwa babu tsoro babu bakin ciki babu bakin ciki a gidan aljanna babu tsoro babu damuwa duk a gidan aljanna ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati allah dhalika huwal fawzul azim Allah yana cewa ala ku saurara ku ji inna awliya allah lallai waliyan allah masoya allah majibinta allah waɗanda Allah yake son su suke son Allah kun gansu la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba su waye waɗannan allazina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna tsoron Allah lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bishara suna da albishir a rayuwar duniya da kuma lahira la tabdila li kalimatillah babu musanya babu musaye game da kalmomin Allah ma'ana kar ku canza kalmomin Allah daga yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma a ce mutun ya gama kuma ya samu dacewa da gidan aljanna ai ma'anan la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su ai fi ma yastaqbilunahu mimma amamahum min al-makhawif wal ahwal ma wato babu ba su da tsoro na abin da za su fuskanta na abin da ke gaba gare su na duk wani abin tsoro da duk wani mummunan yanayi to su Allah zai kubutar da su duk wani tsoro da firgici da tashin hankali da ake fama da shi dan tashin alkiyama to su Allah zai tsare su Allah yana cewa su innal ladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadu la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar Allah yana cewa firgici mafi girma su bai sanya su bakin ciki baya firgita su baya razana su wala hum yahzanun bada kuma su bakin ciki ba ma'ana alama aslafu na abinda suka gabatar na ayyuka saboda me li'annahum lam yuslifu illa salihal a'mal saboda su basu gabatar da komai ba sai kyawawan ayyuka iya abinda suka yi kenan domin a yana daga cikin abinda Allah ya ambata game da wanda ya samu daman karban littafin sa da hannunsa na dama Allah yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya duk wanda aka bashi takaddansa aka bashi littafin sa da hannunsa na dama sai ce ha umqra'u kitabiya sai ce jama'a ku zo ku gani ga littafi na nan ga takaddata nan kowa ya karanta ka gani gashi na ci na tsallake sallah na tsallake azumi na tsallake kaza na tsallake kaza ya nuna ma wancan ya nuna ma wancan ya nuna ma wancan yana cewa inni zanantu anni mulhaqin hisabiya dama tuntuni ina da tabbaci da yakinin cewa zan gamu da wannan hisabin nawa kuma na masa tanadi na masa kintsi Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin radiya zai ci gaba da rayuwa cikin rayuwa yaldajiya rayuwar da shi zai yadda da ita kuma zai ji dadi fi jannatin 'aliya a cikin aljanna madaukakiya qudufuha daniya kayan itacen aljanna suna kusa da dan aljanna ma'ana ba sa zama nesa idan mutun yana zaune to tsayin su zai zama daidai da shi in ya tashi tsayin su ya zama daidai da shi in yana kwance tsayin su ya zama daidai da shi saboda Allah ya hore bishiyoyi da duk wani abin da ke cikin aljanna su masa yadda yake so ba bakin ciki a duniya ne ba a hore duniya ta maka yadda kake so ba dan haka shi yasa zakai ta gamuwa da bakin ciki da damuwa amma a aljanna komai an hore su ne su yi yanda ƴan aljanna suke so saboda haka a duniya ne zai zama yanda kake so ba haka Allah yake so ba duniyar kuma za ta yi yanda Allah yake so ne amma a aljanna fa sai zama irin yanda kake so haka Allah yake so kuma haka yake ta yi saboda a duniya a aljanna babu saban Allah babu zunubi daka Allah ya ce qudufu hadaniya Allah sai ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliya ku ci ku sha ku huta ku ji dadi sosai hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abunda ku gabatar a kwanakin da suka shude a baya kwanakin ku na duniya saboda haka su ɗan aljanna ba za su yi bakin ciki akan ayyukan su na duniya ba saboda iya abunda suka gabatar shine kyawawan ayyuka wa idha kana la khawfun alaihim wala hum yahzanun in ya tabbata kuma cewa ba za su yi bakin ciki ba kuma ba za su yi tsoro ba sabata lahumul amnu was sa'ada sai zama aminci cikakke da wato kwanciyar hankali ya tabbata gare su wal khairul kafir da kuma alkhairai masu tarin yawa allazi la ya'lamuhu illa Allah wanda babu wanda yake da ilimin yawan alkhairin nan ba wanda ya sani in ba Allah ba. Allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suke tsoron Allah. Allah yana mana bayani cewa su ne wanda za su samu wancan daraja. Kullu man kana mu'minin taqiyan kana lillahi ta'ala waliya. Duk wanda ya kasance mumini mai tsoron Allah to ya zama masoyin Allah. Allah yana son shi. Saboda Allah na son masu imani, Allah kuma yana son masu takawa. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah ya ce suna da bishara a rayuwar duniya da lahira. Ammal bisharatu fid dunya. Bisharan da za su samu a duniya fahiya sana'ul hasan. Shine kyakkyawan yabo da za su samu a wajen mutane. Wal mawaddatu fi qulubil mu'minin. Da kuma soyayya da kauna da Allah zai sa game da su a zukatan bayinsa mu'minai. Wal ru'ya saliha. Da kuma mafarki, nagaltaccen mafarki, mafarki mai kyau. Soyayya a zukatan bayi da yabo mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa me kake gani game da mutumin da yake aikata ayyuka na alkhairi amma mutane suna yaba masa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajilu bushral mu'min. Wannan bishara ce ta gaggawa ga mu'mini cewa ya samu dace. Ya zama kyawawan ayyuka yake aikatawa. Allah kuma ya sanya yabonsa a harsunan mutanen kirki. Banda mutanen manza. Akwai wanda shi in ya yabe kamar kai kan aika shi ga uku. Akwai wanda alaman ka ci nasara shine ya soke ka. To wannan karka auda lissafi da shi. Mutanen Allah, mutanen kirki. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah yana sanya al-mawaddatu fi qulubil mu'minin, zukata soyayyar mutum a zukatan mu'minai ne bayan Allah ya so shi. In ya so shi sai ce mala'ika Jibrilu kaga wani ina son shi, kai ma ka so shi. Sai mala'ika Jibril ya so shi. Mala'ika Jibril sai yayi shela wa mala'ikun da ke sama gaba daya, tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai. Kun ga wani Allah na son shi, nima Jibril ina son shi, daga kuma ku so shi. Ya zama duk mala'ikun da ke sama suna son shi da duk wata halittar da ke sama tana son shi. Annabi ya ce thumma yud'u lahu al-qabul fil ard. Sai a sanyar masa, a saukar masa da kauna da soyayya da karbuwa a cikin zukatan mu'minai. Sannan mafarki mai kyau, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da yake kwance bayi da lafiya. Sayyidina Abu Bakar yana gaba yana jan mutane sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin nana Aisha sai ya yaye labulan. Da yaga mutane sun yi sahu a bayan Sayyidina Abu Bakar. Sai ce ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya saliha yaraha almu'minu aw turala. Ba abun da ya rage cikin albishirin annabta in ba kyakkyawan mafarki ba, wanda mumini zai yi makansa ko a yi masa. Kamar mutum ya yi mafarkin ya gansha aljanna, ko wani ya masa mafarkin cewa wane fa jiya ina bacci fa na hange ka a gidan aljanna, na ganka a aljanna. Kaga shi ma fa a fakaice ya yi makansa mafarkin kenan, da ya aka ya gansha aljanna bayan shi bai shiga ba. Wato yana so ya nuna masa cewa na shiga ne ni ma sai na ganka. To kenan da ni da kai duka Allah ya tara mu aljanna. Sannan wa ma yarahu al-'abdu min lutfi Allah bihi. Da kuma abinda bawa zai gani ya fahimta na tausayinsa da Allah yake ji. Wa taysirihi li ahsani al-a'mali wal akhlaq. Da yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai sawwaka masa kyawawan ayyuka da kuma kyawawan dabi'u. Wa salfihi anhu masawi'ul akhlaq. Da kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai wato kawar masa da munanan dabi'u. Wa ammal bisharatu fil akhirah. Bisharan da mutum zai samu a lahira kuma. Fa awwalu hal bisharatu inda qabdi arwahihim. Na farko ita ce bisharan da za a yi ma mutum lokacin da aka zo karɓar ransa a matsayin shi na mumini. Kama qala ta'ala, kama yanda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah. Lallai waɗanda suka ce Allah shine kadai ubangijinmu. Thumma istaqamu. Sannan suka tsayu akan haka, basu yi shirka ba. In sun tashi mutuwa, tatanazzalu alaihimul mala'ika. mala'iku za su dinga sassaukowa zuwa gare su, suna ce da su, Allah ta khafu wala ta hazanu, kar ku ji tsoron komai, kar kuma ku yi bakin ciki, ma'ana kar ku ji tsoron abin da za ku tarar a gaba, kar kuma ku yi bakin ciki abin da ku bari a baya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, albishirinku, muna muku albishir da aljanna wacce ake muku alkawari. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu ne majibantanku a rayuwar duniya da rayuwar lahira. Malama ta ce ai ma'ana shine yatakarraru nuzulul mala'ikati alkirami alaihim, sassaukowar mala'iku masu karamci a kansu zai dinga maimaituwa, waɗannan su sauko, waɗannan su sauko, waɗannan su sauko, sai yasa Allah ya ce tatanazzalu, ma'ana yatakarraru nuzul marratan ba'da marratin, saukan zai yi ta maimaituwa, wa'incan su sauko, wa'incan su sauko, wa'incan su sauko. Mubashirina lahum inda al-ihtibar, suna musu albishir a lokacin da mutuwa ta zo musu, suna ce musu Allah ta khafu, kar ku ji tsoro, ala ma yustaqbalu min amrikum, na abinda ake fuskanta na al'amarinku, kar ku ji tsoro. Wala tahzanu, kar ku yi bakin ciki, ala ma mada akan abinda ya shude, fa nafau anhumul makruh almadi wal mustaqbal, sai suka wato kore musu duk wani abin ki da wanda ya wuce da wanda yake zuwa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, albishirinku da aljannan nan wacce ake muku alkawarin ta, fa innaha qad wajabat lakum wa thabatat, aljannan nan ta wajaba gare ku kuma ta tabbata cewa ta ku ce za ku shiga. Wa kana wa'dullahi maf'ula, alkawarin Allah kuma aikatacce ne, Allah bai saba alkawari. Wa yaquluna lahum aidan, kuma za su ce musu har ila yau, muthbitina lahum wa mubashirina, suna masu ƙara tabbatar musu da wancan abin da suka faɗa da kuma albishir, suna cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mu ne muke tare da ku majibantanku duniya da lahira. Ayyuhsunahumul mala'ikata fid dunya alal mala'ikatu fid dunya alal khair, ma'ana mala'ikun su suke kwadaitar da su a duniya akan aikin alkhairi. Mutum in ya saba da aikin alkhairi, Allah zai turo masa mala'ika ya dinga kwadaitar da shi, gina masa kamar ilhama akan aikin alheri. Kamar yadda in mutum ya saba da aikin banza, to ya turo masa shaydan. Wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Allah ya ce baka gabra cewa mun turo muna sako shaydanu makafirai su dinga tunkuda su, suna tura su tunkudawa zuwa ga saban Allah, shaydanun suna ƙara zuga su. Haka duk wanda ya zama mumini mai tsoron Allah mai ayyukan alkhairi, Allah ya turo masa mala'ika. Yasa mutum wani lokacin sai ga aikin alkhairi nan yana so yayi, ya ji kai na fasa, daga baya zuciyarsa ta raya masa kuma ta kwanta masa ya je ya aikata, to wani mala'ika ya ingiza shi kenan. Wa yuzayyinunahu lahu, sannan kuma suna ƙawata musu ayyukan alheri. Sai mutum ya zama ba abin da yake gani sai kyawun aikin alheri, kamar yadda yin saba da aikin banza, to ya turo masa shaydan ya dinga ƙawata masa munanan ayyukansa. Wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin, afa man zayyana lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Wa yarhabunahum ani shar, suna tsoratar da su game da aikata sharri. Wa yaqbahunahu fi qulubihim, suna kuma ko yaqbahunahu fi qulubihim, suna wato munana siffan aikin sharri a cikin zukatansu. Wa yad'una Allah lahum, suna roƙa musu Allah kamar yadda Allah yana faɗi, alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim, mala'ikun da suke rike da al'arshi to dan da suke kewaye da al'arshin Allah suna tasbihi tare da godiya ga ubangijin su suna imani da Allah suna masu neman gafara wa masu imani suna ce Allah ka gafarta mu bayin ka wadanda suka yi imani suka tuba suka bi hanyarka suna yi musu addu'a wa yusabbitunahum inda al-masa'ib sannan su ne suke tabbatar da su su hakultar da su a lokacin da musibu suka same su ya zama sun samu daman jurewa wal makhawif da kuma duk wani abin da yake na tsoro ne wa khususan inda al-maut wa shiddatihi musamman lokacin mutuwa da kuma tsananin da ake shiga a yayin mutuwa wal qabr haka nan kuma kabari wa zulmatihi da kuma duhun kabari Allah ya tsare mu da shi wal qiyamati wa ahwaliha da tashin al-qiyama da kuma duk wani abin tsoro da mummunan yanayi da ake shiga dan tashin al-qiyama wa al-sirat da kuma akan siradi wanda ita ce gaba mafi hatsari a ran tashin al-qiyama siradi in mutun ya tsallake ta ya sha iya hanya guda ɗaya kuma tilo tallin tal ta tafiya aljanna tace saman siradi wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya kowa zai bi ta kan siradi wannan alƙawari ne ubangiji yace kuma za a zantar da shi Allah yace amma waɗanda suka ji tsoron Allah za mu tsiratar da su su tsira sannan kuma az-zalimin ba su agugurfani a cikin ta Allah ya kiyaye wa fil jannati a cikin aljanna kuma kaga yanzu duk an gama duk wannan damuwoyin yanzu an shiga aljanna bakin ciki ya kare damuwa ta kare to a cikin aljanna waɗannan mala'iku yuhanni'unahum bi karamati rabbihim za su dinga taya su murna saboda me saboda karamcin da ubangijin su ya musu mala'iku za su dinga taya ɗan aljanna murna wa yadkhuluna alaihim min kulli bab suna shigo musu ta kowace kofa suna ce musu salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi kai fa ni'ma uqbad dar madalla da wannan makoma din a ce makomar ku ita ce aljanna madalla da wannan makomar a suratu zumar yace mala'iku za su dinga ce musu a wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin masu gadin aljanna mala'ikun dake da suke gadin aljanna za su ce wa masu za su ce mu ɗan aljanna suna zuwa su shiga sai su ce musu salamun alaikum kai amincin Allah ya tabbata a gare ku kukan tibtum kun ji dadin ku kukan kun caba abunku saboda ka fadkhuluha khalidi ku shiga aljanna kuna masu dawoma a cikin aljanna babu ranan fita babu ranan fita daga gidan aljanna saboda haka suna taya su murna suna cewa kukan kun ji dadin ku kukan kun huta kukan kun more saboda haka a gidan aljanna babu bakin ciki kamar yadda zamu ji a aya da zamu kawo a gaban Allah ya kai mu sati mai zuwa ɗan aljanna in sun shiga aljanna cikin abin da suke maimaitawa suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhasan muna godiya ma Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki la hazana fil janna muna godiya ma Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur ubangijinmu mai gafara ne ubangijinmu an masa yana nuna ya gode in ka bi Allah zai nuna maka ya gode shine ya baka aljanna ba wai ya gode ne ya samu wani abu na amfani a cikin biyayyarka ba a'a kawai dai karamci ne irin na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu na da rabuwa gidan aljanna Allah ya tsare mu daga azabar wuta ya tsare mu daga azabar kabari ya tsare mu daga duhun kabari ya tsare mu daga fitintunan tashin alkiyama Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya hada mu gidan aljanna safiddausi madaukakiya Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu jikan malaman mu wadanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sharri da fitintunu da ababin tsoro duniya da lahira Allah ya tsare mu duk wani abin da muke tsoro duniya da lahira Allah ya tsare mu Allah ya kare mu
Allah ya kare mu daga kulla mu wasu, Allah ya kare mu daga waɗanda suka kulla mana, Allah ya kare mu daga hada mu wasu sharri, Allah ya kare mu daga sharrin da aka hado mana, Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu, Allah ya albarkaci kasuwancin mu, ya albarkaci ayyukan mu, ya albarkaci sana'o'in mu, ya albarkaci neman mu, ya albarkaci arzikin mu, ya albarkaci kudaden mu, ya albarkaci duk abin da ya azulta mu da shi. Waɗanda bashi ya musu ka tutu suka rasa yadda za su yi su biya shi, Allah kai sassauta musu, ka sauƙaƙa musu, ka ba su ikon biya, Allah ka ba su ikon biya, Allah ka ba su ikon biya, Allah ka yassare musu hanyar da za su biya wannan bashi. Muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya ɗaukaka. Allah kar ka sa wani a cikin mu ya mutu da bashi a kansa, Allah kar ka sa wani a cikin mu ya mutu da bashi a kansa. Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.